السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدعي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قديات أتبت قال من جرما دبوايا ديكادر تابا حدوا أولنا ساهية تلحدي ايومنا شابير يوم بير هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا تدو دايا دادي حدود اربعين دا اوكو واندي داتي وشا تارم وطن شابير ميلادية تا دو بيول اشرين دايا وانا زي زمان تومنا زمان قوم شاهدو ان شاء الله تعالى تكين بياني اتكين لتاهي شيخ مالمي محمد جميل زينو na cewa yaya kamata mu tarbiyanci yaranmu kusan mun zo gaba ta ƙarshe wanda daga cikinta zamu bar littafin malam kasancewar ya ƙare kuma zamu dasa da wasu bayanai wanda suke dubin abin da ya shahi su ma'auratan a kowane bangare daga cikin bangarorin guda biyu kafin mu kai zuwa ga wannan bangare cikon magana ta malam Muhammad Jamilu Zaino na ƙarshe shine abin da ya shahi birrul walidain iya da kyau ga dukkan mahaifa idan suna so diyan su biyo turba wadda take ta daidai to wajibi ne a gare su yi biyayya ga mahaifansu ta bangaren yi wa mahaifansu maganganu masu kyau da bayyana matsayin wannan uwaye a wajen su yara da rawan jiki lokaci zuwa lokaci akan cewa mu je mu gaida su mamma idan zaman to a wani wuri suke na daban idan cikin gari guda ne kuma yaran da kansu su fahimci cewa duk sahiyar Allah idan da zaka huto to wajibin ka ne ya zaman to a ce ka biyo ka gaida waɗannan mahaifa to idan ya zaman to sun fahimci haka a cikin rayuwanka kai a karan kanka wannan zai taimaka musu kwarai da gaske akan fahimtar cewa lalle mahaifa suna da wani matsayi na musamman to amma a lokacin da ya zamanto a su ma da kansu suna shakka wai anya baba ko uwaye shi da ransu to kaga akwai matsalar ku ita ce lalle tabbas wannan diyan naka ba za su yi abin da ya kamata ba a lokacin da suka kai matakin da ya kamata kai ma su kula da kai to waɗannan su ne bayanai da malin ya kawo a ƙarshen wannan littafin na ya za mu tarbiyantar da yaranmu ɗan uwa musulmi a cikin zamantakewa da ake na yau da gobe tsakanin miji da mata akwai ababen da suke faruwa waɗanda kuskure ne so da yawa kuma su suke jayo wasu abubuwa makamantan a samu ya mutsewan abubuwa a cikin gida idan ya zamanto su mahaifan a karan kansu ba su girmama junansu ba bi ma'ana matar bata girmama ba mijin nata mijin shi ba bai girmama wannan matar tashi dole a samu al-ihtiramul mutabadil, bi mana girmamawa wanda take war za ta zo daga kowane bangare, kowa zai girmama kowa ya rika jin cewa wani iya da muhimmanci a cikin rayuwata. Amma daga lokacin da aka rasa wannan, ya zamanto kawai zamani ake na kowa abin da yaga dama ne yake. Ita tayi harakarta, kai ma kai naka harakarka, baka ga kimanta, baka ga darajanta, ba ruwan batta da wani adina mutunci a wajenka, haka kai ma haka ita ma ya zamanto a batta baka da wani kima idan ta, kawai dai in ma za ta bude baki ta yi magana da duk wanda za ta yi magana, sai ta kwatanta cewa zaman diyanta ne take, zaman dole take, zaman wane ne take, in ba dan ba ma rabo ya sa tsakanin mu, niyya me zan yi a wannan gidan. Haka zaka ji mata suna faɗin irin waɗannan maganganu wanda suke nuni akan babu kula da mana, babu kula da kimar shi wannan mutumin da suke tare da shi, kawai dai la haula lahum wala quwwata, ne kawai ba yanda za su yi da suke zanda shi. To wannan kuskure ne gaskiya mai girma, kasancewar wannan zai iya taba abin da ya shahi tarbiyyar da za su yi ba ma diyansu. A yanda suka tashi suka ganku a ciran nan kuna kullum a mazzake, banda rikici da hayaniya da tashin hankali da dauki ba dadi ba abin da muke yi, to wallahi ki tabbatar da cewa ita ma da yake in ta yi gidan mijinta daga inda kika tsaya, ita kuma daga nan za ta dasa danka, daga inda ka dasa shi ma daga inda ka tsaya shi ma daga nan zai dasa. Wai Larabawa suke cewa man shabaha abahu fa ma zalama, duk wanda ya kamantacce ne da mahaifin shi ai bai zalunci ba. Yan uwa musulmi, zan fara daga bangaren maza, zan fara daga bangaren mu, imana mu mazaje a kadan za a samu kuskure kaman guda 32 wanda Allah ya yarda a cikin wannan zama ko zuwa zama na gaba za a ambace su bangaren da ya shahi maza mu yi kokarin kiyayewa game da abin da ya shahi abakan zaman mu wanda suke mata, saboda rayuwa ta nagartu, na rayuwa ta yi kyau, mu samu yara masu hankali wanda za su dauki hankali da izina na rayuwa da fahimtar da rayuwa da nutsuwa na rayuwa a cikin zamantakewa wanda suka ga muna yi tsakanin mu da mu da mahaifansu mata. Saboda kar a je a samu damage. Me damage da za a samu shine kai ka tsuha ko kuma kekin tsuha, kina bukatar ayyarji, kina bukatar taimako, to yaran gaba ɗaya su ma a su kurkurce suke, ba ku ba su tarbiyyar da ya kamata ba. Sai kaga wani ya aure wa ya sake ta, wani ya yi aure kaza ya saki, ya tsaura ya saka, ita ma ya taka ta tafi gidan mijin nata ta kwana biyu abin ya gagara ya sako ta, wani ya sake auren ta shi ma ya sako ta. Haka zaka samu wasu abubuwa suna faruwa waɗanda samarat ne so da yawa, mana sakamakon irin ababen da muka gabatar ne wajen tarbiyyantar da yaran, shike bin yaran ƙarshe, yaran kaga sun tashi a matsayin victim, a matsayin dahaya, a matsayin abun tausayi, rayuwa ta rikirkice, kai ma ka tsuha, yara ana sako maka su suna komowa gida, mazan sun kasa nutsuwa, sai kaga abun gaba ɗaya kwaɓe maka. Abu na farko da ya kamata mu kula da shi kamar yadda malam ya ambata a nan, wanda kuma ita ce gaba ta ƙarshe ta Muhammad Jamilu Zainu, shine at-taqsiru fi birri al-walidaini ba'da az-ziwaj. Ana samu daga cikin maza waɗanda suke takaitawa ƙwarai da gaske da rishin yin abin da ya kamata cikin yi wa uwayensu biyayya daga lokacin da aka ce sun yi aure, shikenan ta faru ta ƙare. Amma me da me ɗaya sata a dama jiran wani abu yake, yanzu tunda yayi aure shikenan hidimar shi da kai kawon shi da kulawon shi da duk abin da yake samu na rayuwa, kawai ya karkata wannan abu zuwa ga su waɗancan iyalin nashi, matar shi, ɗiyan shi, ko kuma uwayen shi. Allah ba ku haƙuri. In ma za ku yi misali ku jajen wani abu, sai a riƙa nuna ai abin ne babu, ai kaza, hidindimu sun yawa, al-huququ kathira. To wannan ya daga cikin kuskuren da ake samu, kuma sarahatan wannan matsala ce mai girma. Dukkan mutumin da yake cikin ƙuruciyar shi, wallahi summa tallahi, yayi matukar kokarin shiga cewa ya kyautawa mahaifin shi, yayi matukar kokari ga cewa mahaifin shi suna da wata kima ta daban, wata kima ta musamman, kasancewar kowace irin hidima ya shiga ta rayuwa to ya rika jin cewa uwayen shi ne kuma suna da wannan haƙƙi na kasancewar su uwayen shi a kan shi ba ran da wannan haƙƙin zai iya sauka daga saman kan shi ya kula da wannan sai Allah subhanahu wataala ya jibinci lamarin rayuwanka ka kula da wannan Allah ya jibinci lamarin rayuwan iyalinka ka kula da wannan Allah subhanahu wataala ya bude maka kohohi na alheri manzon sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa duk mutumin da yake son aljanna to ya girmama uwayen shi ya zama to uwayenka sun yarda da kai ya zama to uwayenka suna jin dadin mu'amala da kai zamantakewa da kai harakokin kai kawar rayuwa na yau da gobe tsakaninka da kai da uwayenka baka da matsala to wallahi ka tankare rayuwa iya tankara ba abin da zai same ka sai alheri to amma idan zaman to a uwarka to wani kun san sai hakuri babanka aka je ce wani kun san kwahalan sha'ani gare shi to wallahi ka shiga ka balbalce a cikin rayuwa manzon sallallahu alaihi wasallama yake cewa ridallah fi ridal walidain yardan Allah ka tukam tana nan a cikin yardan uwaye in uwayenka sun yarda da kai to hadith wala haraj ba da labari kawai Allah ma yarda da kai in dai uwayenka sun yarda da kai amma idan zaman to uwayenka ba su yarda ba kai kowa ibada kai kowa sallah kai kowa azumi wallahi akwai matsala a cikin rayuwarka ba ta wasa ba bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane guda uku daga cikin banu Isra'il suna tafiya cikin dokar daji sai dare ya riske su da dare ya riske su suka shiga cikin wani kogon dutse suka ce bari su kwana Allah kai su gobe su ci gaba daga inda suka tsaya shigar su wannan kogo yake da wahala kawai wani dutse ya sadadu daga sama ya zo ya tare kohon da suka shiga ya zauna a gindinta dam ya zamanto ba su da daman da za su iya yin ihu wani ya ji su kuma kowa sun yi ihu halau dama dokar daji ce babu wanda zai ji su suka ce kun ga wannan al'amari sannan karhin su bai da ikon da za su iya tunkuɗe wannan dutse suka ce wallahi ana abu ɗaya zai hudda mu shine mu roki Allah subhanahu wataala kowa ya gabatar da wani aikin da ya san yayi dan Allah a ce ga wannan aikin tacaccen aiki ne da ikhlasi da komi a cikin shi na yardaddan aiki ne kai da kanka kana jin wannan aiki a cikin ranka cewa da izinin Allah wannan aikin nan amshe shi ne a wajen Allah kowa ya zabo irin wannan aikin ɗaya daga cikin ayyukan shi ya ambaci aikin sannan ya roki Allah subhanahu wataala ya ce ya ubangiji in nayi wannan aikin dan neman yardanka Allah ka hudda mu daga cikin halin da muke ciki shikenan sai suka fara mutun na fari ya fara ya roki Allah subhanahu wataala da abin da ya roka na biyu shi ma ya fara ya roki Allah subhanahu wataala da abin da ya roka na uku da ya duki magana sai yake cewa yace ya ubangiji na kasance ina da mahaifa ina da kuma diya ina da bayi ina da mata bana gabatar da matata da diyana da bayina da ma'aikatana da wani abu na abinci face sai na kaiwa mahaifana idan sun kare zan tattara in yaso kowa daga cikin waɗannan da na ambata matar ta wuce a diyan na ni a masu hirmin hidima ne to ko a lokacin zan sallami kowa in bashi amincin shi yace ubangiji wata rana na ɗauko na tatso madara na zo in ba wannan mahaifan na sai na samu dare ya dan ja sun riga sun shiga barci yace na tsaya da wannan kokon da wannan madarar take ciki nake zaman jiran falkawansu ya falkar da su ya tada su yana ga cewa bai kyauta musu ba ya tsaya sai da kusan alfijiri tana kitowa waɗannan mahaifan nashi suka falka suka amshi wannan madara suka sha to kunzu ya gudu ya zo ya kawo wa matar shi ya kawo wa diyan shi ya kawo wa su wanda suke masu musu hidima yace Allah wannan girmama wanda na mahaifana idan nayi shi dan neman yardanka Allah ka hudda mu daga cikin halin da muke ciki yanzu wannan dutsen sai ya kwarenye gaba daya bayan waɗannan uku gaba daya sun yi addu'a sai suka huta suka yi tahiyarsu to kai yanzu ka kadarta misali darasi na farko a cikin wannan hadisi kai yanzu in kai ne ko kuma ke in ke ce ko ni in ni ne kowa tambaye kanshi kana da irin wannan aikin da za ka bigi gaba da shi a wajen Allah subhanahu wataala cewa wannan aikin kawai aiki ne lahiyi da izinin Allah sannan abu na biyu mu duba girman da mahaifa suke da ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah so da yawa za ka samu da sunan mun yi aure kuma makamancin wannan abincin da muke ci sai ka samu ya kikkira abincin da mahaifanmu suke ci nesa ba kusa ba gidajen da muke zaune a cikin su ya kikkira wanda mahaifanmu suke zaune a cikin nesa ba kusa ba tsumman da muke sawa ya kera tsumman da tuhahin da mahaifansu suke sa nisa ba kusa ba kai dukkan bangarorin rayuwa sai ka rika cewa wasu wadannan ai sun tsuwo sun rige sun ci zamanin sun kare a wallahi ba ka da mane ba ka musu kyakkyauta ta musu gurgurda yanda zaka iya kuma ba a ce baka ka bar iyalinka hakan a ka musu sannan iyalinka kuma ya zamanto su ma ka musu amma mahaifanka ka rika jin su saboda matsalar a yanzu tana faruwa ne da yawa daga cikin mazaje in suka yi aure kawai shikenan sun dangwaras da haka yan uwa musulmi wannan kuskure ne harko da ake samu daga da yawa daga wajen mazaje wancan kalar da banzantar da mahaifansu a nuna mahaifan ba kowa bane ba ba ruwan shi da su shi kawai hidimar gaban shi take aikin shi iyalin shi shikenan ba abin da yake kula da shi ya zai kula da karatun yaren shi ya zai kula da harkar lahiyar su ya zai kula da harkar walenin su su ta yawo bude ido wani hawa ta kasashe za su rika zuwa suna yawo amma in ka iske mahaifan shi a inda suke zaune wallahi idanun ka sai ya zubar da hawaye mazaje anisanci takaita haƙƙin uwaye da zaran cewa mutun kawai wajen yayi aure shikenan sai ya sabke duk haƙƙin da mahaifansa suke da akai sai zubar da su sai ya kama na gidan shi kawai abu na biyu qillatul hirsi ala tawfiq bayna az-zawjati wal walidaini a zaka samu kuskure na biyu da maza suke yi a cikin gidaje a cikin halin zamantakewa zaka samu karancin kwadayi akan at-tawfiq baina zaujati wal walidain babu daidaito ba faman mana make shi da suna daidaita tsakanin ita mata da abin da ya shahi uwaye insafu zauja a wannan lokacin zaka samu shi kuma gogormaya ce mi qillatul hirs zaka samu iya da karancin kwadayi akan cewa ya daidaita tsakanin matan shi da abin da ya shahi mahaifan shi wani ba ruwan shi kawai ya watsar da uwayen ya rike matar a daidai lokacin da ake samun matsala daga wajen wasu daga cikin matar take ba su da insafi ita daga an auro ta shikenan kawai ta faru ta kare an gama shikenan kai ka zama wani abu wanda ke kayan gadanta ta mallake ka ba wanda kuma isa ya rabe ka da sauran abubuwa makamantan wannan wajibi ne akan miji yayi kokarin kwatantawa matar shi cewa ga irin iyakan da take da na haƙi mana akwai abin da ita kuma batta da ikon gittawa sannan kuma kai a karan kanka hallau karka raba ta da ita nata ƴan uwan mana karka raba ta da uwayenta karka raba ta da ƴan uwanta danginta tunda ba sama ta yi ƙara ba ta faɗo tabbas tana da ƴan uwa kenan wannan ƴan uwan nata su ma dole a dauke su bi ainul i'tibar kar a yanke alakanta tsakaninta da ƴan uwanta nihayiyan gaba daya sannan kuma ka a sake shi irin sakin da ake ga mata sun mishi a yau kenan ya zamanto ana cizawa ana busawa ayi gurgudan abin da yake addini ya yarda shi ba tare da kuma an tozartar da kowane haƙi ba wannan shine abu na biyu kenan a samu attafahum ma'a zauja kai kokari matuƙa kai zamanto kana kokari kai namijin ya za aika samar da yanayi na fahimtar juna tsakaninka da kai da madakai da matarka kai zamanto kowane lokaci kawai kamar yanda ka san Rasha da Amurka ne kowa tsaye a gehe ana hararren juna kuma kowa kawai kamar interest ne yake mudafa ya zamanto duk magana in magana nawa zaka yi kai tsaye ita raddi za ta yi in kai ma magana in magana shi sun hulla magana nawa ta yi kai ma kawai raddi zaka yi to wannan ba zai ba yanda za a yi ku zauna lafiya ku fahimci juna abu na uku ashakku fi zaujati wa su'i dhanni biha zaka samu wasu daga cikin maza suna da wuce guna da iri ta wani bangare ta bangaren shakkar matarsu da muna na mata zato da tsammahani sai ka ga abinda bai taka kara kare abu wanda bai kamata ya shakkan shi ba sai zama to gaba ɗaya shakkan matar yake wanda wannan shakka kuma daga ran da ya darsu to akwai matsala wannan auren ya kama hanyar warwarewa kuma rikici ne za a yi ta yi saboda adina shai wanda shi mijin zai gani tare da wannan matar tashi sai zama to shakka ne ko kuma ya zama to ita matar abinda za ta gani komin karanta abu a wajen mijinta kawai shakka ne ta faɗi maganganun da ta ga dama ko kuma ya faɗi maganganun da ya ga dama ta wasafta shi da cewa watakila masanaci ne watakila yayi wane ne ita ma wasafta ta da kalmomi makamantan wannan wanda wannan matsala ana samun ta a cikin zamantakewa to dukkan waɗanda suke son su yi zaman lahiya to wajibi ne ga namiji shi da yake shine mas'ul shine responsible a cikin gida yayi kokari matuƙa yaga cewa wannan al'amari da ya shahi su'u zanni munan tsammahani karka munan tsammahani ka kyautata mata tsammahani karka shakkanta ka yarda da ita sai wani abu in ya bayyana tare da kai na abin da ba daidai ba kuma anan maza da yawa ba sa kwadayin kokarin karantar da matansu ba za su karantar da ita ba ba za su nema mata wani hanyar za ta iya yin karatu ba ko kuma su doke ta su kai ta makaranta ta yi karatu a ba ruwansu da wannan to mace ce ta ci abinci ta sha abin sha ta yi abubuwan rayuwa tana abin da ta ga dama ba ruwanta da Allah ko manzo Allah ya ce to ka kai da kanka san dole a samu matsala in ta gamu da kawaye marasa hankali ba nagartattu ba kaga komai na iya faruwa dan haka namiji kare zaman to yana shakkan matar shi karka shakkanta kai rada ita har sai in wani abu ya bayyana a gare ka na cewa tayi ba daidai ba a lokacin sai ka dauki matakin da ya kamata a iya daidai laihin da tayi abu na hudu zaka samu daga cikin kuskuren da maza suke da a cikin zamantakewar rayuwa qillatul ghira ala zawja akwai karancin kishi maza da yawa ba su da kishi la sai ma mazan yau bayyana kishin matar shi kwata kwata sai tayi ado sosai ta dauki wanka ta sa kayan kwalliya ta huto ram sai dauke ta sai aje ta a gaban motar shi sai rika yawo da ita a cikin gari kuma har ya yarda ana abakan suna kubante akai ana kaiwa ne kai karshe ne kai makura ne gaskiya ka samu mata subhanallah sai ce ka samu mata yayin ka nemi wani takobi takobi ai au afafata kaga akwai matsala wanda kuma sai rika jin a cikin zuciyar shi wai ya burge yana jin cewa ya cinye yana jin cewa ai shi kin karshe ne a cikin abokan shi ma duk matar shi tahi kowa kyau subhanallah wannan karancin kishi ne ka lullube matarka matarka ce taka kai kadai wahdaka la sharika laka kai kadai baka da abokin tarayya kaf a duniya matarka matarka ce kawai ta zaman to taka idan za ta huto to kai kokari matuka kaga cewa an lullube ta gaba ɗaya an kiyaye ta saboda kar da mayu su sa mata ido eh masu zaman kallon mutane da sauransu wanda kawai jira ne ake an kasa an tsare jira ake mutane su riga giggilma ana kallon wacce a kalli wacce a kalli wacce ka kiyaye ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dayyus la yadkhulul janna duk namijin da baya da kishi manzo Allah ya ce baya shiga aljanna bayyana kishin matar shi za ta huto a cikin siffa da kayan da bai kamata ba bata lullube jikinta ba haka zai bar ta huto alhali Allah ya ja hankali cewa duk wanda za ta huto a cikin sutura na musulunci ta sanya kaya har ƙasa abinda za ta bayyana aka bata dama tafin hannunta da huskanta kawai amma madda shi ba halatta a gare ta bayyana wani gaba a cikin gangan jikinta dan ka kai kokari matuƙa ka ga cewa iyalinka in za su huto diyarka in za ta huto haka kanwarka in za ta huto duk wata wanda kake da ta cewa akan ta in za ta huto ka tabbatar da cewa ta huto a cikin sutura da addini ta yarda da ita amma ka barta haka nan ta huto kanwarka ce ta huto ta hiya misali lakwal ta sa jib ya matse ta ta sa wando matsatsi ta zo ta dauki riga matsatsa ta sa kirjinta a waje wuyanta a waje damsinta a waje kwabrinta a waje kominta a waje kai ka ganta da ka ganta ita da kanta tana tallata kanta da kanta cewa gani nan ni mutum ne banza ce ina mai bukata kamar lisanul hal na rayuwarsu haka yake nunawa bi ma'ana ko da bakin su bai hodi ba amma dai yanayin da suka siffantu da shi to abin da yake nunawa kenan dan haka namiji wajibi ne a gare shi zaman to mai kishin iyalin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sa'ad yake kishin iyalin shi yake cewa inda la qadarallahu zai ga wani tare da iyalin shi da abinda zai mishi zai bige shi da kaihin takobi yace ba da fadin zan bige shi ba kamar misali ka dauki adda ba ko fadin ta rake misali a mare mutun kuma makamancin ba da kaihin yace da kaihin zan sarke mai wuya sai mutane suke mamakin sa'ad manzo Allah yace kuna mamakin kishin da yake da ku manzo Allah yace la ana aghyaru minhu ni na hishi kishi akan iyalina ya salam kaga wajibi ne mutum mai imani zama tuya da kishin iyalin shi kaka bar su haka nan kara zubi sannan kuma a cikin wannan abin da ya shahi kishin iyali karka bari duk wani abin da zai taba mutuncin iyalinka abin da zai taba maka mutuncin iyalinka karka yarda da shi a matsayinka na namiji ka zamanto namiji da gaske ba ya zamanto ba kawai namijin suna ne
kawai ga kanan hoto ne kai abinda matanka suka ga dama da diyanka shi suke yi kai bakkar ta cewa ka zama solofiyon namiji ah ka zama to namiji mai kishi namiji mai kula da iyali yanda ya kamata ka kula da su ka kiyaye musu mutuncin su na addini ka kiyaye musu mutuncin su na zamantakewa duk wani abin da zai ruguza tarbiyyar su kai kokari ka raba su da shi wani tele ne wani wane ne duk ka raba su da shi kar ka yarda wallahi ɗan uwa maza sai an kama jiki in akwai mutane da yawa wanda ba su da labari ba su san abin da yake faruwa a cikin gidajen su ba in ka raba maza kashi a cikin kashi 100 kusan kashi 80 ba su san me yake faruwa haƙiƙatan a cikin gidajen su su dai bayan Allah kawai bar su da neman shinkafa an tashi da sahi sun kada sun huta ita ko mace a barta da yaran ta yi taddika musu abubuwan da yake na lalata tarbiyya da su kurkurtar da ita wallahi akwai abubuwa da yawa wanda inda mutane za su bibiya abin da yake faruwa a cikin gidajen su Allah ya sun yi kuka shi yasa irin shine sai kaga gadiyarka na kai ana kana kai ba fakka da matsala bangaren addini kaza kana kokarin kulawa sai ka aurar da yarinya sai a rika ambata maka tana wasu abubuwan da kwata-kwata baka taba imagine a cikin kwakwalwarka ba cewa diyarka za ta iya aikata kaza amma kuma gashi ta aikata sai yanzu ana mai da magana za ka gane shayi ruwa ne sai ka misali ka arrado matsalar ka bujuro da matsalar ga mahaifiyarta sai ta ce to menene da an yi kaza kuma yoyi shi mai tsabi mata kaza ba to kenan kaga daga ina yarinya ta samu daga nan ta samu wallahi shi ne abin da yake faruwa mazaje a tashi a tsaya a sa ido da kyau mata da yara sai an sa ido ba na wasa ba wallahi ka zama kamar wata kamera mala duk inda suka gilma suka yi wane ne ka rika bincika kana kaiwa kana kawowa ka kai wasa Allah kiyaye an bustar biyan tuba wallahi in ka tsuho za ka ji gargale kai ka shiga shekarun dimuwa da rikici sannan kuma su kuma za su dauko ni rikicin da ba naka bane su saka a ciki saboda diyanka ne ya kai da ranka daka wani tele idan ka ji yaran da suke waka hasbunallahu wa ni'mal wakil wai bari ma magana wannan wanda suka ma dan tasa suka tafi misali irin wani college lise su wannan haddis wala haraj za ka gansu alanan sun sa waka a cikin salular su kuma suna bi suna ma kansu video baka ake ba yau kana ga yarinya kamar nutsatsa ce ashe kawai ba nutsuwan nata ashe nan na shegan taka ne ba wani nutsuwa da take da shi in kai tana waka kamar kai ka ce daga gidan makaɗa ta hudu to wallahi wajibi ne ga dukkan mutum ya kiyaye ya sa diyan shi a cikin taitayin su sa su cikin yanayin da ya kamata an bar yara da tele an bar su da arewa ita kawai suke kallo ita ce sallar su ta asubahi ita ce azhar bin su ita ce al'asr ita ce magharibin su ita ce isha'in su ba abin da suke banda kallon irin waɗannan abubuwa fitsaranci ba irin wanda ba sa kallo waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe raye-raye yarinya ƙarama za ka ga tana rawa tana waƙa wannan wacce irin al'umma ce ina ake so a ta yi haƙƙin kuma yana kan wa yana kan ku ku maza yana kan mazaje ka tashi ka tsaya dan me za ka bari ɗiyanka su rikice Allah wanda ya damƙa maka su salim alim lahiyayyu nagartattu tsarkakku haka Allah baka su haka kawai saboda neman wata duniya banza ka bar abin da ya shafi iyalinka sun sukurkurte ba su da tarbiyya ko tabiye wani kuma yana ji yana gani ya ma sani wani bai sani ba kaga iyalin shi sun buwaye mutane a cikin anguwar da ake zaune kai wani irin namiji ne ya kai ka amsa sunan namiji ka tsaya ka zama to mai kishi akan iyalinka kar ka sake ka bar su su yi abin da bai kamata ba in ka bar su za a yi abin da dukanku za ku yi nadama ita abin da take tsammanin ta samu ta jagoranci wane ne ita take da magana ba wanda zai magana sai ita da sauransu in aka kai wani mataki na rayuwa ita za ta fara yin kuka diyan kun sa sun zama to victim sun zama to dahaya sun zama kanji ala abin tausayi ku kuma a cikin rikici kuna ƙara tsufa rikicin rayuwa da ƙara ƙarin muku to wannan kuskure ne na hudu wanda ana samun mazaje akan shi da yawa na rishin kishi game da abin da ya sha iyalin su kar ka tsaya kar ka saurare su ka tsaya kawai kai abin da ya kamata amma za ka saurari mata wallahi ba abin da za a yi na labari mai kyau su da kansu matan sun sani abu na biyar alistihanatu bizauja za ka samu wasu daga cikin maza suna walakantar da mace girmama mace shi tsakanin shi da ita kawai ka hanya aure ta yana aurenta shi kenan to komai na yi hudi mata kaga wani ya sa matar shi gaba ya zagi uwar ta zagi ubanta ya mata tas uwa da uba kai wasu zaka samu ita ta zagi uwar shi she zagi uwar ta haka suke zaune to wannan irin waɗannan abubuwa baya halatta namiji yayi kokari ya sa musu iyaka ya sa da kaf dama ka fara karka walakantar da ita ba walakantar ta bace ba diyan mutane ce suna son ta tana da kima tana da daraja tana da duk wani abin da ake takama da shi aka doka a cikin mutane da yawa wanda suka huto suna so su aure ta aka baka ita dan kakka walakantar da ita ba walakantar ta bace ba zaman aure ba walakanci bane ba zaman aure zama ne na mutunci da daraja da daraja da darajar ta juna da girmama juna idan za a zauna cikin mutunci idan ba za a zauna ba kuma a rabu a cikin mutunci shine abin da addini ta nazarta in baka zama da ita ba dole bane ba wanda ya tilasa maka cewa sai ka zauna da ita to in zaka sake ta ka sake ta a cikin mutuntawa da darajtawa yanda ka doko ta a cikin kima da daraja da mutunci haka in ka tashi abu zama ya gagara aka bidde hanyar da ya kamata abi abu ya gagara to sai ka mira ta a cikin mutunci wannan ita ce gaba ta biyar kuma lokaci ya riga ya kare insha Allah ta'ala kenan zamu tashi gaba ta shida a sati mai zawwa kenan muna cikin bayani na irin kusakuran da ake samu daga wajen mu maza a bangaren da ya shahi matattakin da muke zama tare da su fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya taimaka mana ya tirsasa zukatan mu akan gyara duk wani abin da yake kuskure ne saboda mu yi rayuwa mai dadi a nan gidan duniya gobe kiyama mu zamanto daga cikin ƴan ajin tabarakallah a wajen Allah mai girma da buwaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته